gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum da fatan mun same ku cikin koshin lafiya da fatan kuma an yi hutun karshen mako lafiya shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com masu gabatarwa
Maryam Dauda
tare da ni Amina Buhari Auna
To a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Makonni biyu da suka gabata mun tattauna ne akan abubuwan da ga sake janyowa a cikin al'umma. Mun ji ta bakin dalibai da wasu jama'ar gari.
Da mun so mu dasa aya a nan amma sai kuma zaurin tattaunawar mu ya samu bakoncin wasu masana da su ma suka tofa albarkacin bakin su akan wannan batu. A yau 22 ga watan Yuli na shekarar 2019 za mu je da gasa ta shafi wasu al'adun mu.
Yanzu kamar mun ka dauki bangaren biki zai wahala kaga an yi biki an yi wani a cikin gida. Sai dai a fito titi a kama guri da tsada a zo a yi kaka na waje uwa na waje dangi na waje. Da ko kowa da mahallinsa kaka ma ba za ka ganta tana walwala ciki ba ita uwar biki tana ƙuryar daki a zaune to yanzu ko ita ce take komai
barista Badiha Abdullahi Ma'azu kenan muna tafa da ƙarin bayani har ila yau Mala Aminu Ibrahim Maidawa mai sharhi akan lamarin yau da kullum shi kuma ga abin da yace akan gasar maza
to yanzu ai abin da yasa maza suka shiga cikin wannan gasa na faɗa maka an riga an shagwaba su ba tarbiya kuma iyaye ne yanzu a gwiwa suke su suka fara samu gasa duk wanda ka gani a cikin wannan zumulmulin abin fadawa gasar da ita ubansa ya auro uwar
to Maryam kin ji kuma wani abu to Allah ya kyauta
amen
Man sauraro za ku ci karin bayani bayan haka muna tafe da kadan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook sai ku biyo mu don ji duk wannan a cikin shirin yau da gobe
Roza kuma na aikin gafara sautin amsoshin tambayar da kuka turo mana ta hanyar Facebook yana da matsala dan haka kai tsaye zamu je ga tattaunawar da Zauran mu yayi da Muhammad Ibrahim Kwari akan batun gasa
Masarare assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a wannan zaure da muka tattauna game da batutuwan da suka shafi rayuwar mu ta yau da kullum. Yau zauren naku zai tattauna ne akan abin da ake kira gasa ko kuma mummunar gasa a tsakanin al'ummar nan tamu wadda tana nema ta zama ruwan dare. Ba ga 'yan mata ba, ba ga matan aure ba, ba ga 'yan kasuwa ba, ba ga ma'aikatan gwamnati ba, har talakawa ma yi suke yi. Cewa karin magana nan da Bahaushe ke cewa baki da gashin wance kice sai kin yi wato kitsan wance wanda misalai da dama sun bayyana cewa ya haifar da matsaloli na rayuwa da kuma koma bayan rayuwar gabaki daya domin tattauna wannan batu ne muka ga dacewar mahallara bakin mu guda biyu wato barista Badiha Abdullahi Mu'azu lawyer gwagwarmaya kuma wato mai sharhi kan al'amuran yau da kullum musamman al'amarin da ya shafi iyali da kuma gwagwarmaya kwato haƙƙin mutane musamman marasa ƙarfi ko kuma marasa galihu sannan muna tare da Aminu Ibrahim Maidawa fage shi ma yakan yi sharhi kan al'amuran da suka shafi yau da kullum da na siyasa da kuma na zamantakewa kasancewa sa dan kasuwa kuma magidanci yakan wato kuma mai da shekarunsa suka dan nutsa zai ba mu gudunmuwa kwarai da gaske da farko zan fara da barista Badiha Abdullahi Mu'azu dalili kuwa shine wannan mummunar gasa a zamantakewar mu ta yau da kullum. A shekarun baya an fi saninta ne a tsakanin mata ko 'yan mata ko matan aure ko kishiyoyi ko wani abu mai kama da haka, amma yanzu ta kwaranya ta koma kowane sashi na wani al'umma. Kananan yara ne, samari ne, ɗan kasuwa ne, ma'aikatan gwamnati ne, manoma ne, har talakawa masu faskare ma an ce ana samun irin wannan gasa. Barista, ya aka yi wannan al'amari daga kan kumata, ɗan mata kuma ya fantsama ya shiga gari kuma shi kenan ya zama ruwan dare ga duniya?
To, a'udzubillahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Ita rayuwa lamari irin na gasa, magana ake ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo taɓarɓarewar zamani. Taɓarɓarewar zamani in the sense that da mutane suna zaune ne bisa aƙida, bisa al'ada, bisa addininsu, kuma sun yadda akwai ha babba, akwai ha ƙarama, akwai mai hali, akwai matalauci, akwai kuma mai arziki, akwai kuma kowa dai da matsayinsa. To, amma yanzu an haɗe kowa gani yake shi daidai yake da kowa, kowa sai ya ɗage a rayuwarsa zai kai gaci. Mu fara daga ƙasa. Ga almajiri, in ka ci abinci ka rage ka bashi, da wawaso zai karɓa. Yanzu idan ka ɗauki abincin ka bashi ma ya gaba irin wanda yake ra'ayi bane, zubar maka zai a cikin gidanka ya tafi yasa, saboda gashi dai da yunwar, amma ya wuce abin da ka bashi, ya wuce nan,
yana jin cewa ya fi ƙarfin
ya ci wannan abincin da ka bashi sai dai irin wanda shi yake so. Saboda haka kaga tun daga grassroots wanda bai da protection na yunwa, ka bashi abinci to bai masa ba zai karba ba, amma ya karba zai juye maka a cikin gidanka ko a bolarka ko a zaure ko a tsakar gida ya gudu ya fice ya tafi. To, sai aka gangaro kan mu mata, muka zo ake ganin yanzu zamani ne na 'yan boko, matan iyayen yanzu 'yan boko ne, elite ne. So, kowa da akwai tsarin da yake so ya gudanar da rayuwarsa baya son ya rayuwarsa irin yadda al'adarsa ta taso masa da shi. To, su ma 'yan bani na iya waɗanda ba su yi karatun ba, sai suka ce to ai su ma yanzu sun yadda wannan ya zama part of zamani. Ya zama ɓangare na zamani, saboda shi dama zamani juyi ne, juya yake. Yanzu kamar in ka ɗauki ɓangaren biki, zai wahala kaga an yi biki an yi wuni a cikin gida. Sai dai a fito titi a kama guri da tsada, a zo a yi kaka na waje, uwa na waje, dangi na waje, da kuwa kowa da mahallinsa. Kaka ma ba za ka ganta tana walwala ciki ba, ita uwar biki tana ƙuryar ɗaki a zaune, ba za a ga ta fito kan harkar ƴarta tana zirga-zirga ba.
To,
abin kunya ne. To, yanzu kuwa ita ce take komai, da kuma ita za a yi komai, kuma kowane bayani ne da ya shafi wannan a gurinta za a ji wanda ta ga dama ta faɗa. To, wanda kuma ba zai iya ba, shi ma sai ya ga ai wance ta yi, ni ma sai na yi. Ba ki da kitsan wance, kuma za ki ce ba ki da gashin wance sai kin kitsa. A cikin gida za ka ga mata suna dashi su samo tile, su ce su ma sai sun saka tile a ɗakinsu, saboda zamani ya zo da canji. Yanzu gida ko na ƙasa ne, in ka jefa ƙafarka a ciki za ka ga matar ko mijin bai ba ta ƙududdufa da bashi da dashi da jingina, ta haɗa ta yi tile ita ma sai ta yi abin da zamani ya zo da shi.
Malam Aminu mai dawa, wai me ya sababa maza 'yan kasuwa da 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati da suka manyanta da sauran mutane, yarkunan mutane, an ce har ma malamai, abinda da a shekarun baya ake ganin al'ada ce ta mata, matan ma ko masu ƙarancin shekaru, me ya katsindima mazan yanzu shiga cikin gasa, mummunar gasa, wane ya yi kaza ni ma sai na yi?
To, a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim, wa sallallahu ala nabiyyil karim. Abin da yasa kake ganin maza yanzu da matasa yara suke shiga gasa da wasu abubuwa, akwai matakai guda biyu zuwa uku a gurguje. Na farko, matakin farko, mataki na shaye-shaye, ya sa maza gasa, ya sa matasa. Sannan mataki na biyu, mu maza iyaye muna zaluntar mata a cikin gida,
domin namiji ne zai fita ya bambace da ɗaya bakwai ko shida tun karfe 8 ba zai dawo ba sai 10 ko 11 kuma bai na dare kuma bai bata abin da zai wadaci yaran nan ba. Idan ya zo ba zai zauna ya tambaye ta menene matsalar yaran nan ba, sannan ki fama kaza da sauransu, waye bai je makaranta ba mai aka samu matsala, a'a in ya zo wuri zai samu ya kwanta a ƙoshi ya shigo cikin gida. Na uku, masu mukamin siyasa da attajirai da masu kuɗi su suka ƙara sa ƴaƴan talakawa su koyi su lalace, saboda da a tarbiyyar da idan mutum yana da arziki sai waɗansa aure zai iya sayi masa mashin Suzuki ko Kawasaki naira 410 ne, duk attajirin da ka sani a shekara 40 baya keke ake siya cofa ko a sayi ma Phoenix naira 60, amma ba za a sayi ma ba sai ka shiga secondary. Amma yanzu ɗanka yana naziri za ka sayi mota ta miliyan 2 ko miliyan 1.5 ka bashi da shi, za a kai ya za a kai shi shi din idan mace ce a ciki za a sa ta a jata, yaushe za ta tausayawa na ƙasa, yaushe wanda suka je makaranta babanta yake ɗaukar albashi yake biya mata makaranta ba za ta samu tarbiya da horo ba yau da gobe tana mu'amala da wannan yarinyar za ta iya convincing dinta.
Amma magana da muke da wannan wannan al'ada ta gasa, mummunar gasa irin wannan, wato am ta fi shuhura da mata, amma yanzu maza ma sun shiga ciki.
To yanzu ai abin da yasa maza suka shiga cikin wannan gasa na faɗa maka, an riga an shagwaba su ba tarbiya tun wancan lokacin, kuma iyaye ne yanzu a gwiwa suke su suka fara samo gasa. Ai duk wanda ka gani wai ta bawu shi dake cewa da abarsa ya zo duniya buri da katiya ba shi da wanzan, duk wanda ka gani a cikin wannan tsimulmula abin fadawa gasar da ita ubansa ya auro uwar
gasar
kwarai kuwa, ka san dalili in ka bi ni a sannu a hankali zaka gani akwai mutumin da abokinsa ya aure Allah ya masa laddabi ana abubuwa da sauransu da waye shi bai kai kokarin wannan ba, amma ya ringa gasa a wajen aikinsa da ina ne da bankuna sai da ya haɗu ƴan abubuwan kuma ya ji ya nemi wadda shi ma yake ganin kamar wadatar dukiya ce take sawa a yi wannan gasar, ya aura kuma ya zo wajen biyan bashi suna ciki ana zaune duk wanda ya mai magana sai ya ce kin yi tsada kin yi tsada, wace ce ta yi tsada, wance me ka haka yaran ci kuɗaɗe ya zo ya zauna kuma yanzu an zo an yi auren ya zama auren ƙarasanwa. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa kaga aure aure yana mutuwa a wannan zamanin, kuma maza da suka sa wannan matasa zaka ga yanzu su ma sun koma suna kama yara tsabar talauci da san zuciya da sa gasar a rai, yana kama yara kace sai an baka miliyan kaza me zaka yi da ita, shekarar ka nawa, baban ka ma wanda kan addun masu kama yaran nan da masu waye su ce ai gasa ce ta kawo irin wannan domin biki ake yi
nan wannan zancen kidnapping din nan kake mana
ai dai yana ɗaya daga cikin gasa, me za su yi da kuɗin in an ba su gasa, za su yi da abokansu.
Madalla masu sauraro, kafin mu ji sauran wannan tattaunawar ga kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook, inda muka ce a ganinku gasa na da wani tasiri a rayuwar jama'a, ga yadda kuka amsa mana tambayar.
Jama'a, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Ibrahim Lega, inda ya ce kwarai VOA saboda a gasa ne ake samun waɗanda za su iya cire kitse a wuta.
Shi kuma Habib Sudens Alhaji Sani ya ce gasa tana da tasiri sosai ko a makaranta. Idan ana gasa za ka ga karatun an fi yinsa, amma idan babu gasa za ka ga ba a ɗaukar karatun da mahimmanci.
To sai kuma amsa na gaba daga Husaini Alhaji Ali mai gishiri da Jau, inda ya ce kowane irin abu yana da nashi amfani a wurin mai shi, don haka za mu iya cewa tana da shi, sai dai ya danganta da irin gasar, akwai mai amfani akwai mai akasin haka.
Shi kuma Salifu Dauda Sale ya ce gaskiya ta fahimtar ba ta da wani tasiri sai wahala, musamman iyayenmu mata suna wahal da mu maza, za ka ga sun nuna suna son wani abu wanda gaskiya ya fi ƙarfin miji, amma ta ga wata da shi wai sai kayi.
To shi kuma Nazif Tilde cewa yayi tana da tasiri amma ta fi amfani wajen aikin alkhairi kamar ciyarwa don neman yardar Allah da kuma karatun Qur'ani.
Daga nan sai Sani mai langelange ya wuri Yace lallai gasa mai amfani tana da dimbin tasiri kamar ta fagen addini inda ake gasar karatun Alkur'ani da dai sauransu.
To Imam Yahya Soja Wuba Adamawa kuma yace salam yau da gobe. Tabbas gasa tana da matukar muhimmanci ga rayuwar jama'a na yau da kullun saboda tana ƙara danƙon zumunci a tsakanin al'ummomi da ƙabilu daban-daban.
Daga nan kuma sai Shehu Adamu Rajau yace ita gasa ya danganta da dalilin da yasa aka yi ta domin tana iya zama mai tasiri ko aka san haka.
To daga jihar Adamawa Aminu Ringim kuma yace gasa tana ƙarawa mutane ƙwazo da ƙarfin gwiwa da ƙara hazaka.
Sai kuma Haruna Salisu dan Fulanan Kwara da Haruna Abdulmumuni Mai Gwado suka ce hakika gasa kala-kala ce wata na da tasiri.
Sai kuma Amsar Adamu Biyu Biyar Unguru inda yace salam yau da gobe. Hakika gasa tana da tasiri a fanni da dama kamar gasar karatu ko kuma wani abu da zai haifar da ci gaba a lamuran yau da kullun.
Shi kuma Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe yace tabbas gasa na da tasiri a zamantakewa musamman ƙara danƙon zumunci da fahimtar juna.
To Bilkisu Mudassa ta faɓalewa kuma tace ƙwarai kuwa ai ta hanyar gasa ake zakulo haziƙan jama'a sannan gasa tana ƙarfafa gwiwar jama'a don haka gasa tana da tasiri a rayuwar jama'a.
Daga ƙarshe Zainab Ibrahim Musa Wada Barkin Ladi ita kuma ta ce VOA Hausa muna biye da ku sau da ƙafa.
To masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Maryam gaskiya ne fa wasu cikin gasa ake haifansu cikinta suka tashi basu ma san tana iya yin illa ga rayuwa ba.
Wannan haka yake Amina. To shin shi kuma Malam Aminu Ibrahim ko me zai ce game da batun malamai akan gasa?
Kuma su waye suka hasasa wannan? Na farko akwai laifin malamai.
To
domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ulama warasatul anbiya'i, su malamai magada annabawa ne a karin bihin warisan wa maurusan. Ku girmama su, ku girmama abin da suka gada. To amma malamai sun zama masu kwadayi. Malami ne zai tashi ya tafi gidan mai mulki ya gaya masa ƙarya da gaskiya. Idan ya hango mai mulkin nan sai kaga mutumin nan shi ba gurgu ba, shi ba dogo ba, shi ba gajere ba. Kai fa malami ne, fadar ka za a zo ka faɗa. To amma sun zo sun sarwantar masu mulki sun sa wa yara wannan abun. Ya taimaka wa mutanenmu, ya taimaka wa yaranmu sun lalace. Idan a kasuwa kake gasa da abokinka ya sa shadda, kai kana sa yadi, sai ka taɓa kayan ubangidanka. Idan yana baka amana sai kaga tayi gasa suke tana tara kaza, ina da biliyan kaza, ba ina da kaza bari ni in fam. Yanzu in baka misali, Allah ya ji kan wani attajiri da ya fara shigo da harkokin sai da batura, kaga ai wannan inda masu arziki irin sa ne, sai mu ce Allah ya saka da alheri, sai mu ce kuma Allah ya ji kan
gasa ta gari kenan,
gasa ta gari, sai mu ce kuma Allah ya ji kan wannan baban mu Amin dan ta ba dan ya mutu ba, wanda shi kaga mai arziki ne amma abubuwa yake yi wanda zai bunƙasa ya taimaka wa al'umma, ya bude kamfani, suna da kamfanin mai, talakawa ne suke aikin, ai iya samar. Amma mutum nawa ne suke da arzikin? Babu, ba su taimaka ba. Kuma gasan nan inda take ƙara ba mu haushi, inda matasan mu suke zurmewa, duk abin da za a yi wajen ɗaurin aure kowa sai ka zo a kama wurin da za a yi walima saboda gasa a 100,000 ko 200,000, wanda idan kana tare da matan nan abincin ko ka siya da kai da tsirkanku da sauransu ya za a yi. Idan haya ce sai ka kama gida na ƙarya wanda in shekara ta dawo ba za ku iya ba. To kai kuka ni tagumiwa za a yi wa jaje, ke kin biyo kwadayi shi ƙarya, kaga duk gaba ɗaya dole ku tulkurkice. Da an zo an fara haihuwa
na haka mummunar gasa ta,
mummunar gasa ta yi tasiri.
To barista da zaki ga kaman yaran mata ko ƴan matan ko kuma waɗanda aka yi aure ba su daɗe ba sun fi yin gasar. To amma kamar bayanin da ke fara mana, alamu sun nuna har iyaye mata ma wato gasar suke yi. Me ce gani ya sababa haka?
Shi ne duk rashin alƙibla ne ya janyo wannan. Magana ce ta yanzu ban yadda wance ta fi ni ba. Ban yadda cewa hannu mabambanta ba ne da ake cewa hands are not equal. An yi na wance kamar biki yanzu. Kaga mata za a je a hayi guri. Kuɗin nan gurin nan dubu ɗaruruwa miliyoyi ake biya. Awoyi ne kaɗan za a je kawai ai abin da za a yi a tashi ba ma tare da abincin da za a ci ba wani da abincin da za a ci kaga inda ake bikin nan ma makwabta ba su san ana wani abu ba wallahi bikin da in ana biki makwabta za su ci su sha almajirai za su ci su sha masu wucewa a hanya ma za su amfana da wannan albarka abincin bikin su sun ci shi yanzu ga ba wanda ya san ane to ni na ga bikin da akai akai wannan shagalin akai gasar amma wata uku da bikin aure ya mutu ni aka zo da zancen kids din ana ma neman yadda za a yi araba auren kuma mijin ya hana a kwashi kayan daki sai da aka je kotu saboda ana so a je a kwaso wannan kaya da aka zuba wa yarinya a siyar a samu a rage bashin da aka ci akai wannan biki
to shi ma gasa ce ta shiga
ai kwarai kuwa in ba gasa me ya kawo bashi ana neman yadda za a yi a fita bashin biki ma ba a biya ba a ebo kaya aka yi musu kararrawa aka yi gwanjinsu aka karyar da su sannan aka zo aka rage saboda yan bashi kullun suna sallama ga aure bai je ko ina ba ya tashi daga aiki
wai rashin rayuwar auren ko kuma mutuwar tasa na da nasaba da wancan buri na gasa kenan ko kuma wani abu ne daban ya sabbaba mutuwar auren
ai yana da nasaba da haka saboda abubuwan da suke faruwa a zaman auren shi ya zo da ƙarya su ma sun je masa da ƙarya so da aka zo zaman sai kowa ya gane ashe ba gaskiya aka shirya ba abinda ake zato a gurin mijin ba a je an tarar da shi ba balle a ga haka ita ma abinda yake zato daga gurin su bai gani haka ba saboda shi cikakken abinci ma babu a gidan amma shi kuma yana sa rai za a kawo masa ya da gara so maimakon wannan kayan daki da suka saka masa da su gas da yace shi ko an kawo ta da gas din ma da za a dafa abinci in ya kare ba zai jure siyowa ba to kaga duk an zo wa juna ne a bebe to sai da aka yi gaba da gaba sai karan bai kyau ba to irin waɗannan abubuwan kaga sun dama lissafi sannan wasu kuma akwai inda aka auro yar ita kuma da aka auro ta su ma a dangin za su yi biki to duk abin da suka shirya bai fi wata ɗaya ba na bikin sai da suka je suka canja shi saboda su ma su dage su kai mukamin wannan ya da ta shigo cikin su suka ga irin abin da aka yi mata ita kuma gidansu ba su da yawa kuma suna da yadda za su yi ai mata abin da suka gani
kamar gasan nan ko mummunar gasan nan da muke magana ta mizanin ta ka wani yanayi domin da abin da aka sani tsakanin mata shine zancen zani zancen takalmi ko sarƙa ko wani abu mai kama da haka amma yanzu kina kawo mana abin ya kai ga zancen shirya kayan daki da makamantansu
ai yanzu kawai magana ce ta iya kuɗin ka iya shagalin ka saboda haka da in kana da shi za ka yi abinka in ma baka da shi za ka yi yadda ya kama amma yanzu rayuwa ta koma kamar yadda da can muna yara ake ajo sai dangin miji sai su bari sai dangin mata sun ba da kuɗi su sai su ninninka ko kuma su fara ba angon mai ninkin kuɗi da yawa yanda za su yi jinjirin su dangin matar a ce ka a gagaza wasu sai su ebo kunzumin kuɗi su ba ango yana tashi sai su karɓa kuɗin su ƙarshenta ma da ƙulla-ƙulla da bashi to irin wannan rayuwar muka koma kawai ni ba za a rena ni ba ai an yi wa ƴar wance kaza ni ma sai na yi ƙawata wance kaza ta yi kaza wance sai ta yi ni wannan kayan lefe da ake kaiwa akwatuna akan wata mata na fara ganinsa ita ni dai daga nan na fara sanin an fara shi ta ce ɗanta ya mata biyayya ya yi iya ƙarfinsa amma ita ma sai ta yi masa maimakon in taimaka masa ta ce shi ya bar lefe ita ta ta gudunmuwar kenan to sai ta ce a'a shi sai ya yi nasa ita ma sai ta yi nata aka kai akwatuna 12 aka yi ta yamaɗiɗi aka yi ta surutu aka yi ta faman an yi abin kirki to daga nan ni dai wannan shirgin ya zo akwai inda aka kai akwati 30 to akwati 30 ɗin da suka kai gidan siyar ma inda za a ajiye su ma aiki ne babu
wai Amin mai dawa ya kai ɗan kasuwa su da suke neman taro da sisi suka shiga wannan yanayi na gasa
to a gaskiya yanayin da aka yi kasuwanci suna ya tara akwai dan kasuwa na gidi wanda ya taso da tarbiyyar kasuwanci ko da mahaifinsa ba mai jari ba ne amma yanzu yan kasuwar zamani ne wanda suke binta a cikin internet da yanar gizo ta turawa amma dan kasuwa na gidi wanda ya san an dora mai kaya ko mahaifinsa ya zo ko
to baya irin wannan gasar. Yanzu waɗanda suka yi su suka yi yawa, kuma sannan yara sun shigo da yawa, ana amfani da zamani. Koda babanka yana da kuɗi, ya fitar da kuɗi ya baka, ya ce kaza kaza za a yi, to kai kuma dabarar turawa da gasa da san zuciya irin naka na kadamin wannan lokacin shi yake jefa mu a cikin irin wannan, kaga matasan mu a cikin wannan halin, abu ya lalace, kasuwancin ya lalace.
Kama a yan kasuwan nan akwai wasu na cewa ma fa har a tsakanin su gasa suke ta zuwa ko umra ne ko wani abu mai kama da.
To ai gara dai gasan ma zuwa umra, duk da ita ma zuwa umra ganin gine-gine ne in ba da kyakkyawan niyya ka je ba, ko ba haka ba, amma abin da nake so nuna maka gasa ma ta abin da Allah ya faɗa a tsakanin attajirai ma yanzu abin da suke yi sama da shekara 20 zakka kenan. Allah ta yi ka cire ka bawa fakara'un mutane da lissafa mutum 8 kada ma mantuwa ta zo maka. Amma in aka tashi mutanen mu ke magadi saboda ba ganin Allah suke a gaban su ba, sai in dube ka kana da miliyan 100 sai in baka zakkan naira miliyan 20 ko 30 na sama jari, da jari na ya kare ko wani tsautsayi ya saman zakka na baka, kai ma ni zaka bawa. Me yasa ka ga yanzu matalauta mabukata talakawan suka yi yawa a kafafen yaɗa labarai da zahiri? Yanzu kamar yadda muke maganar da ni da kai matsaya a bakin titi, kafin mu bar gurin nan sai kaga wani ya zo ya tsaya mana zai yi cefa ne, wani ba shi da lafiya, a wani a sai mai ma abincin. Da a shekarun da kai, a shekarun da ne, ina muke ganin haka a cikin unguwa ma? In ka zo ka zauna haya ka haifi ɗanka, aka ga ya kai Litinin talata bai je makaranta ba, kama shi za a yi a kai maka shi. Amma yanzu sai ka ga saboda gasa da zamani da nuna isa, dan makocinka za ka zo ka ɗauka, a masu tarbiyya irin ta dafa kamar shayi, sai ce dan bai ka taba mai ɗa da na ka fa ka haɗa, ko shari'a ta raba ku, ko kuma in mai zafin zuciya ne, in ba ƙarfi gare ku ba shine za a raba ku, in ya riga ka sai make ka. To gasa ba irin cutar da bata cutar da mu a al'adance, kuma gasan nan ta yi tsibiri, ta yi tsiro, ta shiga malamai, ta shiga talakawa, ta shiga kasuwa, shi saka kasuwancin ma babu albarka.
Sai ya sa duk kana tuna irin labaran nan da ake baka a lokacin biki. To wata sa'in kin san abubuwan, sai dai ka ji labari, sai idan wani ya tabbatar maka da cewa eh haka
ake musu, sai ka ce subhanallah
bikin nan a ce an je an ciwo bashi, an zo an danka kaya, kuma gobe bikin ma ko ya lalace, to sai ayi
ko kiga an sha biki an kewaye da amarya ba squatter, an ce to amarya ba fa inda za a je,
ga kuma yan kasuwa su ma sun shiga cikin harka. Ko dai suke kin san akwai fannin da ita gasar take da muhimmanci, amma ta fannin karatu ko kasuwanci yadda za a yi gugayya a sa, amma dai irin dai wannan da ake cikin al'umma,
wanda kuma shine ina gani yake neman ya zama ruwan dare,
babban abin ma takeicin shine kin san wasu yaran cikin gaisa aka haife su cikin ta saka tashi ba su san illar ta ba,
arai ba su ma san ma suna yin shi ba ma.
Allah ya kiyaye.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau, a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Daniel Brown, da engineer mu na yau Mr. Voltech Zanga-Zanga, tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Maryam Dauda. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.
Yeah.